sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata da ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai gidajen radio amfani sarauniya Fara'a Nomad da Lord da kuma Niya. Kana masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Asabar 29 ga watan Afrilu na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanun labarai.
Kungiyar Tarayyar Turai ta yi na'am da tsari ko kuma ka'idodin da za a bi wajen ficewar Ingila daga cikin kungiyar. Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami nuclear da bai nasara ba. Papa Roma Francis ya hutuba ta musamman a birnin Alkahira a rana ta biyu ta ziyarar tarihi da ya kai kasar Masar.
Ba da lakanin labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa gwamnatin Amurka za ta baiwa Najeriya gudunmuwar kuɗi har dala miliyan 30. Ko me take fatan ta yi da su?
Za yi amfani da wani bangare na kuɗin wajen tallafa wa komawa aikin gona ga al'ummar da zaman lafiya ya ɗore a yankunansu a halin yanzu.
Yau shugaba Donald Trump ya cika kwanaki 100 akan karagar mulki. Ko menene tasirin waɗannan kwanaki 100 a mulkin Amurka?
Wato wannan kwanaki 100 sun zama kamar wani ma'auni ne na yadda mulki na wannan shugaba na wannan lokacin zai gudana.
Haa, kuma idan muna da lokaci za mu kawo muku rahoton karancin abinci da ke adabar Jamhuriyar Nijar. Sai shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Bai daya kungiyar tarayyar Turai ta jefa ƙura'in na'am da tsari ko kuma ka'idodin da za a bi wajen yin shawarwarin ficewar ƙasar Ingila daga cikin kungiyar. Donald Tusk, shugaban taron kolin da kungiyar ke yi a birnin Brussels, ƙasar Belgium, shine ya bayyana haka a sakon da ya sa a cikin dandalin Twitter a yau Asabar. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai suna yin taron kolin ne ba tare da Prime Minister Ingila Theresa May ba. Cikin ƙasa da mintoci 15 shugabannin kungiyar su 27 suka yi na'am da tsari ko kuma ƙa'idodin. Za a fara tattaunawa da Ingila jim kaɗan bayan zaben da za a ranar 8 ga watan Yuni idan Allah ya kai mu. Tattaunawa za ta mai da hankali a kan harkokin kyautata rayuwar 'yan ƙasashen EU da iyalansu waɗanda suke zaune a Ingila da kuma batun kuɗin da ƙungiyar ke bin ƙasar Burtaniya. Domin ƙungiyar ta dage a kan cewa tilas Ingila ta ɗauki jidalin biyan kuɗin janyewa daga cikin ƙungiyar da zai kai kimanin dala biliyan 65. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce an yi wa shugaba Donald Trump bayanin gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi. Gwajin da bai yi nasara ba domin ya wargaje a wani yankin da ke cikin ƙasar. Nan da nan shugaba Trump ya maida martani a sakon da ya sa a dandalin Twitter. Yana mai faɗin cewa Koriya ta Arewa ba ta mutunta ƙasar China da shugaban ƙasar mai mutunci ba a lokacin da ta ƙaddamar da gwajin ko da yake ba ta yi nasara ba. Ya ce wannan abin takaici ne. Da sanyin safiyar yau Asabar a gogon Koriya ta Kudu, kamfanin dillancin labaran ƙasar da ake cewa Yonhap a takaice ya ba da rahoton cewa makwabciyar ƙasar Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzami. Koriya ta Arewa ta yi gwajin ne jim kaɗan bayan sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya gabatar da jawabi akan Koriya ta Arewa a wajen wani taro na musamman da aka yi a Majalisar Ɗinkin Duniya. Mr. Tillerson ya buƙaci a ƙara matsawa Koriya ta Arewa lambar ta watsi da shirin nuclear da take yi. Yau Asabar, Papa Roma Francis, shugaban 'yan ɗarikan Roman Catholic, ya hutuba ta musamman a filin wasanni a rana ta biyu ta ziyarar tarihi da yake yi a ƙasar Masar. An ɗauki tsauraran matakan tsaro sosai a kan Papa Roma, amma ya isa filin wasannin cikin 'yar ƙaramin motarsa samfurin Fiat taga a buɗe. Ya yi abin da ya saba yi, ya zagaye filin wasannin cikin buɗaɗɗiyar mota samfurin Golf. Papa Roma ya kai ziyara ƙasar Masar a lokacin da 'yan ɗarikar Coptic na ƙasar suke cikin mawuyacin hali. A farkon wannan watan fiye da mutane 40 ne aka kashe a harahare guda uku da aka kai coci-coci. Harahren da kungiyar ISIS ta dauki alhakin kaiwa. Fadar Papa Roma ta kita soke ziyarar bayan an kai harahren. Haka kuma ta yi watsi da tayin da aka yi mata cewa ta yi amfani da motar da hasashi ba Yahudata. Daya daga cikin burin ziyarar Papa Roma shine ganin an karfafa fahimtar juna tsakanin musulmi da Krista a kasar. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran dubban masu hankoran kare yanayi ne za su yi gangami a nan Washington DC babban birnin Amurka yau Asabar. A wani yunkurin samun goyon baya ko kuma jawo hankalin duniya ga matsalolin da suka danganci yanayi. Waɗanda suka shirya wannan taro sun ce an shirya shi ne zo rana ɗaya da cika kwanaki 100 da hawan kan karaga mulki na shugaba Donald Trump. Waɗanda suka shirya gangamin sun yi Allah wadai da abin da suka ɗauka ko kuma suke gani tamkar rashin kulawa da matsalolin yanayi da gwamnatin Trump ke yi. Sun ce manufofin gwamnatin Trump masifa ce ga yanayi da kuma al'umma musamman talakawa. A can ƙasar Brazil kuma komai ya tsaya ciki har da zirga-zirgar motocin sufuri. An rufe bankuna a ilahirin ƙasar a yayin da ƙungiyoyi suka jagoranci yin zanga-zanga a duk faɗin ƙasar domin nuna rashin amincewa ga matakan tsuke bakin aljihun gwamnati don nufin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ke fama da matsala. Ga kuma zaman kashe wando na fiye da kashi 13 daga cikin 100. A jiya Juma'a miliyoyin jama'a ne suka yi zamansu a gidajensu au domin raɗin kansu ko kuma domin ba za su iya zuwa aiki ba. Dubbai kuma suka yi ca a titunan ƙasar domin yin zanga-zanga har ma suka rufe hanyoyi. A ɗaya daga cikin zanga-zanga mafi girma da aka yi, dubban jama'a ne suka taru a harabar majalisar dokokin ƙasar a birnin Rio de Janeiro har ma suka bai wa hammata iska tsakaninsu da 'yan sanda waɗanda suka yi ƙoƙarin tarwatsa su. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa a kan masu zanga-zangar da suka yi ta jifansu da duwatsu. A birnin Sao Paulo ma ba ta canja zani ba domin an ba da rahoton cewa 'yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da kuma hasashen roba domin tarwatsa ko kuma fitattakan masu zanga-zanga da suka rufe hanyoyi. Wannan zanga-zanga ita ce zanga-zanga mafi girma ta farko a ƙasar Brazil tun fiye da shekaru 20 da suka shige. Jami'an kiwon lafiya a nan Amurka sun ce a farkon watan gobe idan Allah ya kai mu za a fuskanci ƙarancin allurar rigakafin ciwon shawara, kila waɗanda suke son su yi tafiya sai sun jira. Jami'ai sun ce matsalar da aka fuskanta wajen kirkiro allurar rigakafin ne yasa aka fuskanci matsalar karancin allurar. An baiwa waɗanda za su tafi wasu yankunan Amurka ta Kudu da kuma Afirka shawarar su yi allurar rigakafin shawara. Fiye da shekaru 100 da suka shige aka kawar da shawara daga nan Amurka. A saboda haka jami'an kiwon lafiya ke kira ga duk wanda zai yi tafiya da zai buƙaci a masa allurar rigakafin cututtuka. To ya tsara yin haka tun da wuri.
Kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ban bude taskar rahotannin namu da batun gudunmuwar da Amurka za ta bai wa Najeriya. Wakilin Hassan Maina Kaina da ke ran gadi a nan Amurka a jihar Texas ya aiko mana da wannan rahoton.
Amurka ta bada sanarwar ƙarin tallafin dala miliyan 30 don tallafawa al'ummar yankin Arewa maso gabashin Najeriya, inda aika-aikar tsagirin 'yan Boko Haram ya haddasa matsalolin jin ƙai barkatai. Wannan ƙarin taimako zai marawa shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na samar da tallafin nau'o'in abinci daban-daban da ma agajin kuɗaɗen sayan abincin a yankunan da a halin yanzu ake hada-hadar kasuwanci. Bugu da ƙari, za a yi amfani da wani ɓangare na kuɗin wajen tallafa wa komawa aikin gona ga al'ummar da zaman lafiya ya ɗore a yankunansu a halin yanzu. Tun daga watan Oktoban shekara ta 2015, Amurka ce ke kan gaba wajen samar da tallafin jin kai a kasashen yankin tafkin Chadi, inda ta yi taimakon zunzurutun kuɗi har dala miliyan 452 ga waɗanda ja'ibar wannan tarzoma ta Boko Haram ta rutsa da su. Sanarwar da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar ta nuna cewar Amurkan za ta ci gaba da yin aiki tare da gwamnatin Najeriya da sauran kungiyoyin jin kai don samar da taimako don a kaucewa ja'ibar yunwa kana amara wa al'umman da ke cikin halin ni'asu. In za a iya tunawa, a baya dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗin cewar muddin ba a yi wani abu cikin gaugawa ba, to yunwa ka iya ta gayyara miliyoyin jama'a da wannan rikici na Boko Haram ya raba da gidajensu, sannan a iya samun miliyoyin ƙananan yara da ka iya rasa rayuwarsu. Kwararru kan arewa maso gabashin Najeriya na ganin wannan tallafi na Amurka ya zo daidai lokacin da ya dace. Hassan Maina Kaina daga Austin, Texas a nan Amurka.
Ya mai gwada ba ya shiga labaita, a waga dugu jirgi za mu shiga, mu wuce fadar Abijan maga, ga fufu ya banya yana yanga, don ko baya da abin tsarga a kasar sadawa.
A nan Amurka kuma shugaba Donald Trump ya cika kwanaki 100 da kama ragamar mulki. Na tambaye a tattaunawa da muka yi da Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas Missouri, na tambaye shi ko ina tasirin waɗannan kwanaki 100 na mulkin shugaba a nan Amurka.
Wato wannan wani al'ada ce ta ƙasar nan da zan ce tun zamanin wani tsohon shugaba Frank Roosevelt ne suka da yi ɗorawa kansa, ya sa daga nan cewa a cikin kwana 100 zan yi kaza, a cikin kwana 100 zan yi kaza, ku duba ku gani. To daga wannan lokaci wannan ya wuce shekara kamar wajen 50-60 da irin wannan, to duk wani shugaba tun ma ana wato zance lokacin yaƙin neman zaɓe, zaka ga kowa yana ruruwar wannan kwana 100, a kwana 100 nan zan yi kaza. Wato wannan kwana 100 sun zama kamar wani ma'auni ne na yadda mulki na wannan shugaban na wannan lokacin zai gudana. Kamar yadda nace maka, idan ma'aunin nan ya aunu, to da alama wannan shugaba za ka ga ba ma a ƙarasa wato mulkinsa ba nace wata shekara huɗu ba, da alama ya wuce shekara. Misalin kamar yadda na faɗa, shugaba Obama ya samu kashi 65 a cikin 100 maki, to wannan shi kuma kashi 40 samu. Kaga wannan ya nuna mana cewa har yanzu jama'ar da suka zaɓe shi, ƴan wanda dama can suka zaɓe shi ne ƴan Republican, ƴan Democrats ko kuma zan ce waɗanda suke ƴan independent da suka shigo suka zaɓe shi, ya nuna cewa gaskiya ba sa farin ciki da mulkinsa. Kuma wanda mulki ne ka tuna wato yana ta tambal-tambal, kamar yadda nake ma tawaye iri-iri an yi a ƙasar nan, an yi a ƙasashen
duniya. A tarihin shugabannin Amurka za a ce duka kowanensu daga lokacin da aka tsara ko kuma aka bai wannan kwanaki 100 fifiko ko muhimmanci, ba wanda ya gaza cika alkawuran shi na waɗannan kwanaki 100 kuma ya yi tasiri a mulkin Amurka.
Akwai kamar President Bill Clinton, amma shi ba kamar wannan ba, shi ya haura kamar wajen 50 da wani abu, amma ba wani ba taɓa samun gaskiya shugaba wanda ya kai maki kasan maki irinsa ba, kashi 40 daga cikin 100 na ƙasar nan. Kaga ko a GI ana son a ce ka ci irin kashi 60 din nan, ka ci abin nan da take da suna lamba kamar D ko da da ake faɗa, wanda shi ne dai ƙarancin maki, to shi yana da 40 bisa 100. To kaga wannan ya nuna maka cewa gaskiya wato ƙarshen alewa ƙasa. Sun ko kuma daga jama'a kamar yadda Bahaushe ke ta jama'a da za ta yi karko, to tun daga Laraba ake gane ta. Wannan gaskiya daga ran da aka ɗauki kamar da cewa washe gari aka hau tawaye, to wannan ya nuna cewa gaskiya wato a yanzu watakila in aka koma aka sake kadawa bana ne zai kuma komawa mulkin ƙasar nan ba, na watakila daga nan zuwa shekara huɗu in bai shiga tetayensa ba.
Kan kamanta fa aka ta cewa daga zaben share fage har zuwa zaben gama gari, kuma wannan duk da yake ana duba tasirin waɗannan kwanaki 100, kana jin ba zai iya abubuwa ba za su iya canzawa ba ya yi fiye da abin da ma ake tsammani?
Shi ne cewa idan yanzu wannan maki 100 da ya samu kashi 40 daga ciki, idan zai tsaya tsayin daka da shi da mutanensa da suke aiki da shi, shi gaskiya muna da aiki a gabanmu. Misali, kaga in har yanzu ka duba yadda yake kururuwa ya da sauran abokan hamayya ko abokan gaba zai ce wanda yana yi ne kamar har yanzu yana yakin neman zaɓe, ka gane idan bai tankwasar da harshensa ba. Misali ga 'yan Democrat da shugabanninsu da suke sanar da House, gaskiya ba zai samu ci gaba ko samun nasara a mulkin sa ba.
Amshin waka ta in kadi hujjar bari in bude maka ai mulki nikima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah zai ya saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malaman su bude maka ni mata
to har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 11 na safe da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Idi Nasir mai son jin dan takaitaccen bayani kan kurmi ko dajin da yafi girma a duniya, wato kurmin Amazon. Za a kuma ji babi na daya na ansar tambayar Luwanu Saidu kan ma'anar kunar bakin wake da kuma yadda aka yi kalmar ke bayyana mutuwa irin wannan. To bari mu fara da ansar tambayar Idi Nasir kan kurmin da yafi girma a duniya, wato Amazon. Idan mai tambayar na kusa ga abin da ya saukaka, lallai kan katafaren dajin Amazon mai cike da kurmi da kuma ruwa shine dajin da yafi girma a duniya. Dajin na Amazon na da fadin mil miliyan 3,700 murabba'i. Dajin na dauke da nau'ukan halittu kimanin miliyan 50 zuwa 70. Hasali ma ana wa dajin na Amazon kirari da sunan huhun duniya saboda shi ke samar da kashi 20 cikin 100 na iskar oxygen inda duniya ke bukata bayan ya sarrafa iskar carbon dioxide inda dabbobi da masana'antu suka fitar. Dajin na Amazon dai ya samo sunan sa ne daga kogin Amazon wanda shine mamarayar dajin. Kogin ya soma ne tun daga kasar Peru sannan ya kada ya ratsa rabin sashen arewa na kudancin Amurka sannan ya hade da tekun Atlantika a Belem da ke Brazil. Hasali ma dajin na Amazon ya ci fiye da rabin kasar Brazil. To sai kuma ansar tambayar Malam Rulwani Saidu mai son sanin ma'anar kalmar kunar bakin wake da kuma yadda aka yi kalmar ke bayyana mutuwa irin wannan. Idan mai tambayar na saurare, to ga masanin harshen Hausa kuma babban jami'i a gidan adanawa da kuma samar da kayan tarihi a Abuja, Malam Sani Balankaro, wanda ya ce,
to idan shi Malam Rulwani Saidu yana kusa ga amsar tambayarsa. Da farko dai abin da ake nufi da kunar bakin wake shine wato sayar da rai domin husa wani haushi ko takaici, ne? Yawwa. Dan cimma wata manufa ta yaƙi ko ta faɗa a kan abokin gaba. Kunar bakin wake wato kamar yadda kalmar ta nuna a da babu ita a Hausa. Sai da wani al'amari ya faru a Katsina wato tsakanin wani bawan sarki ana iya kiransa bakin wake da kuma wani yarima dan sarki. Sannan wannan kalma ta bayyana ta kuma shigo cikin kasuwar kalmomi a Hausa. Da farko dai kamar yadda na bayyana ita ana amfani da ita ne wajen nuna wani abu na ɓacin rai ko kuma hanya ko dabara ta ƙarshe akan abokin gaba. Ma'anar dai kunar bakin wake shine mutum ya yi wani abu da zai halaka kansa ya kuma halaka abokin gabansa a lokaci guda. Idan mutum ya haka ake cewa ya yi kunar bakin wake. Ina fata yana biye da ni.
To amma Alhaji Bala watakila zai so ka mai bayanin al'amarin da ya faru a Katsina din har ya zama wannan ana amfani da shi.
To haka ne, kamar da na faro masa nake cewa ai dama ita dabara ce ta ƙarshe da ake amfani da ita akan abokin gaba. Kowa ya sani a rayuwa ta dan adam in akwai duk inda aka ce ana zaune to akwai sabawa. Saboda haka yau da gobe ko tsakanin ɗaya mutum da mutum ko tsakanin ƙasa da ƙasa ko gari da gari akwai wannan. Kowa yana amfani da hanya da iga ta dace domin ya biya wata buƙatarsa. Sannan kuma ana ita ta fi faruwa yawanci idan wato mutum ya ga abokin gabansa ya fi ƙarfinsa. Wato abokin gaba mafi ƙarfi kuma abokin gaba wanda ƙarfi ya zo ɗaya aka rasa yadda za a yi. a nemi ta hanya ta mafita. Sai ka ga idan shi abokin gabar daya mai zafin rai ne da kuma aniya ko kwara, sai ka ga yayi amfani ya biya bukatarsa. To ta dai asalin ta kamar yadda na bayyana, wato ba za mu ce babu kunar bakin wake a da ba. Ita dai kalmar ta zo ne daga lokacin da shi wannan bawan sarki da ake kira bakin wake aka tsina ya yi abin da ya yi da wani ɗan sarki. Wato a ƙasar Katsina aka rawaito cewar akwai wani ɗan sarki da ɗabi'arsa da mutane yake yin ilita, wato yake hawa da yamma gagari
kan
yi amfani da dawaki, shi kuma sai ya rika amfani da ɗan adam, wato mutane. Saboda haka tun da gidan sarki ne ya fi amfani da bayinsa, bayan gidan sarki. Saboda haka yau ya hau wannan, gobe ya hau wannan. Ana haka kuma a cikin bayin nan, kamar da labarin ya nuna, sai aka sami ɗaya daga cikinsu da ake kira bakin wake. Shi kuma ashe baya son wannan abu, kullum ba abin yana bakanta masa
rai.
Har aka ji a rawaito yana cewa wai duk yanda aka kuskura aka hau shi, ko kuma aka ce za a fita da shi, to da garin nan an gama. Ya aka yi dai aka yi, sai rannan hawa ya zo kansa. Sarki ya hau kansa ka nufi gari Filisa da yamma. Wannan bawa bakin wake da yake kuma da aka yi a labarin bawa ne mai kawaici, kuma irin miskinin mutum ne. Da fushi da abubuwa ne iri-iri wanda ba na sauran 'yan adam ba. Saboda haka da iri goye ɗan sarki suna tafiya sai suka bi ta karofi da ake rina kaya.
Haka.
Ka san a karofi kafin a rina kaya akwai yadda ake haɗa kayan rinin, kati da ake kira kati. Yawwa. Baba. To ka san da wuta ake haɗa kayan.
Haka.
Wutar karofi kuma wuta ce mai zafi saboda haɗa-haɗar da ake mata. Kamar ciku ba ce. Saboda haka wannan bawa bakin wake ai kawai sai ɗauki ɗan sarki sai suka cikin wuta.
Iko Allah.
Duk kuma ɗan sarki yayi ya kuɓuce bakin wake ya riƙe shi ya hana shi ya kuɓuta.
Don bula.
Saboda haka nan dai suka soye gaba ɗayansu bakin wake da ɗan sarki. To daga rannan kuma sai abu ya zama sabon abu a gari. To aka dai yi alhini sai kuma kalmar sai ta shigo a matsayin kalmar da za a ke amfani da ita yau da kullum a magana. Kusan da mutum ya yi wani abu makamancin wannan irin wannan ɗabi'ar, ya yi kashe kansa ya kashe abokin gabarsa, to shi sai a danganta shi da ya yi irin wancan hali na bakin wake.
Wato Alhaji Bala, in na fahimta, idan mutum ya matsa maka lamba ko kaga ya kware ka kuma ranka ya ɓaci ka rasa ta yi, kawai sai ka rungume shi ku yi mutuwar kasko kawai. Shi ne kunar bakin wake ko da
amma idan mutum ɗaya ce ba za a kira ta kunar bakin wake ba, tana da bambanci. Shi ma ake kira kamar kundumbala, wasu daga cikin ɗabi'u da suka manta ka kamar kundumbala. In mutum shi kaɗai ya je sai da ransa ya faɗa, amma a milarsa ita ce ko a mutu ko a yi rai.
Haka.
Wannan ba za a kira shi kunar bakin wake ba. Ya yi kundumbala ko ya je ko ya yi rai ko kuma.
Allaikum.
Amma ko a kunar bakin wake an riga an gama ya an yi aniyar.
A mutu ne kawai.
Yawwa. Kaga akwai wasu kalmomi kamar fitar kuku, kamar kundumbala, duk waɗannan makamantan kalmomi ne da suke da alaƙa da irin wannan mutuwa. Wato ta ƙunar bakin wake.
Wato kenan Alhaji Bala, haka na da nasaba da nuna ma masu ƙwarar mutane su koyi darasi koko da yaya ne?
Yawwa, ai darasin ma labari kenan. Darasin labari kenan. Shi ne wato hanya ce ta magance zalunci. Idan an rasa kamar idan na faɗa a can baya, yawanci sama ta fi zuwa a lokacin da ƙarfi izo ɗaya da abokin gaba ko kuma abokin gaba shi ne mafi ƙarfi. A wannan muhallin ai shi bakin wake ba shi da yadda zai da ɗan sarki.
Iko Allah.
A gani, yawwa ɗan sarki ya fi shi ƙarfi ba yadda zai da shi. Saboda haka hanya kaɗai da za su rabu da shi da kuma wannan zalincin shi ne ya je ya yi wancan abin a yi a huta gaba ɗaya.
Wato ya ga wulaƙancin ya wuce misali, kawai sai ya ga kawai to
in ka lura ka lura kuma wata kila zai zama ra'ayin mutanen gari ma wata kila maganarsa a gari ko kuma jama'a ya masa su amma ba ya da nasi to amma shi kuma aka san da jiya dan adam ce aka wata rana aka samu jarumi a cikin mutane
kware kwai wanda zai ce bari ya maganin abun
wasu mutum ɗaya ce to shi bari ya yi yayi maganin kamar makamancin wannan lokacin wani sahabi a lokacin yaƙe-yaƙen musulunci zamanin Sayyidina Abubakar ana yaƙi da wani da ya kira kan shi annabin ƙarya musulmin kazzabi sai aka rasa yadda za a yi a faɗa musu suka je suka shiga wata gaɗuwa kamar irin ganuwar Kano ɗin nan suka rike kansu aka shiga aka rasa yadda za a shiga to a cikin su mayaƙan Sayyidina Abubakar sai wani ana kiransa Albarra sai ya ce shi a cikin shi a wurga shi cikin abokan gabar ana neman yadda za a shiga cikin gari a rasa sai ce shi kaɗai a cikin shi a jefa cikin shi zai san yadda zai buɗe ƙofar garin to aka cikin shi aka jefa
sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a saurari kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansarar tambaya kan ƙunar bakin wake yanzu a madadin Malam Sani Balankaro da wanda ya haɗa mana sa da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau
to a gaida Ibrahima yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna
Sakon farko ya fito ne daga Usman Shitu, mahuta ɗalibi a jami'ar Usman Danfodo da ke Sokoto, Najeriya. Ya ce hakika ko me ya zafi an ce maganinsa Allah. Ya Allah, kawo mana ƙarshen matsalar ƙarancin ruwan sha da ke addabar wasu yankunan jihohin Kano da Katsina da Sokoto da Zamfara. Da ma sauran sassan arewacin Najeriya baki ɗaya. Sai sako na gaba daga Abdulmalik Sa'idu Mai Biredi, tashar Bagu Gusau. Ya ce ya Allah sa wannan sabon tsarin da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi na baiwa kowace jiha damar ta ƙayyade kuɗin da alhazanta za su biya ya zama alheri ga alhazai. Sako na gaba ce assalamu alaikum VOA daukacin al'ummar karamar hukumar Zango muna kira ga 'yan siyasar mu da su kawo mana dauki akan hukumar ilimi ta jihar Katsina da ta dauki waɗanda ba 'yan jihar aikin malanta ba a matsayin 'yan karamar hukuma daga Sufyanu Gumel Zangon Daura. Za mu rufe da sakon Usman Shitu Mahuta wanda ya ce muna jinjina ma jami'ar Jifa dangane da hubbasan tai na shirye wani babban zaman taro da hukumomi da kungiyoyi da waɗanda Boko Haram ta yi wa lahani domin samun ɗorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Difa da ma ƙasa baki ɗaya da fatan Allah ya sa wannan zaman ya haifar da ɗa mai ido. To a ci gaba da aiko da takardu mu kuma za mu ci gaba da karantawa.
Zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan kara a takaice.
Bai ɗaya ƙungiyar tarayyar Turai ta jefa ƙuri'ar na'am da tsari ko kuma ƙa'idodin da za a bi wajen yin shawarwarin ficewar ƙasar Ingila daga cikin ƙungiyar. Donald Tusk, shugaban taron ƙolin da ƙungiyar ke yi a birnin Brussels ƙasar Belgium, shi ne ya bayyana haka a saƙon da ya sa cikin dandalin Twitter a yau Asabar. Shugabannin ƙungiyar Turai suna yin taron ƙolin ba tare da Prime Minister Ingila Theresa May ba. Fadar shugaban Amurka ta White House ce an yi wa shugaba Donald Trump bayanin gwajin makami mai linzami na baya-bayanin da kasar Koriya ta Arewa ta yi gwajin da bai yi nasara ba domin ya wargaje a wani yankin da ke cikin kasar. Yau Asabar Papa Roma Francis shugaban yan ɗarukar Roman Catholic ya yi hotuba ta musamman a filin wasanni a rana ta biyu ta ziyarar tarihi da yake yi a kasar Masar. An ɗauki tsoraran matakan tsaro sosai a kan Papa Roma, amma ya isa filin wasannin cikin 'yar ƙaramin motarsa samfurin Fiat ta ga a buɗe. Ya kuma yi abin da ya saba yi, ya zagaye filin wasannin cikin buɗaɗɗiyar mota samfurin Golf.
To madalla, da a taƙaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin sai an jima mu dawo muku da wani sabon shiri, amma kafin mu tashi bari mu taya Muhammadu Sani murnar auren da aka ɗaura masa yau da amaryarsa Hawwan Muhammad Ummi a masallacin makarantar Sadauna Memorial College Kaduna. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman Jummai Ali da taya na gabatarwa, sai Solomon Abu da ya ba da umarni da injiniyan Patrick Dyer, ni Lada Ibrahim ke cewa sai an jima da yamma mun dawo muku da wani sabon shiri. Till